Amurka na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan radio amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa ana zaman zulmi a yankin kudu maso gabashin Najeriya bayan arangamar sojoji da ƴan tawayen Biafra a jihar Abia
mutanen mu da dama sun taso sun dawo nan cikin gari inda muke
to tuta dakatar da zaben shugabannin APC a Taraba har sai ta saurari korafin waɗanda ba su amince da zaben ba
ba za mu janye ba sai an tantance mana wannan abun ayi gyara kafin ayi zaben nan
wasu kamfanonin sai a Kano sun gamu da hushin hukuma ɗan kwadago da sauransu don zargin aiki ba bisa ka'ida ba
waɗannan ƴan China sun zo tun daga buɗe kamfani ɗaya suka buɗe na biyu suka buɗe na uku suka buɗe na hudu
tsananin da jama'a suka shiga a jamhuriyar Niger na bambancin sa'a ɗaya a lokacin da ke wayar su ta salula ya faranni bayan ƙarin haske daga masana
baka taba salula ba baka taba yar ba a ce canje yar ya canza a tawa rayuwa ne ba ta ga nairwan gaba saboda Allah
yau litinin muna dauke da shirin sauran matasa na VOA da Nasiru Adamu Al-Hikaya ke gabatarwa zamu kammala da sharhin jaridun Najeriya farko ga labarin duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe Wani tsohon kwamandan kungiyar Al-Shabab wanda aka yi masa daurin talala a Somalia ya ce ana tsare da shi ne dan an hana shi neman wata kujera Muktar Rabo Ali wanda aka fi sani da Abu Mansur shine mataimakin shugaban kungiyar Al-Shabab da Amurka ke nema wanda a lokutan baya ta yi tayin biyan ladan dala miliyan 5 a kansa ya fice daga kungiyar ƴan ta'addan bayan da suka yi wata arangama tare da su a watan Agustan 2017 tunda farko gwamnatin Somalia ta yaba da ficewar tasa amma daga baya ta kama shi dan ta hana shi tsayawa takarar shugaban yankin kudu maso yammacin kasar a 2018 a lokacin da ta gudanar da zaben shugabannin da ta yi na ƙarshe da yake magana daga Mogadishu inda aka yi masa daurin talala tun 2018 Abu Mansur ya shaida wa sashin Somalia na muryar Amurka cewa tsare shi siyasa ce ya ƙara da cewa an tsare shi ne dan a hana shi yin takara ya ce an tsare shi ne don a kwace zaben kudu maso yamma. Jiya Lahadi ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa ‘yan Rasha da ke fatan neman bizar ‘yanci rani ta zuwa Amurka yanzu ana buƙatar da su je ofishin jakadancin Amurka da ke Warsaw yayin da suka ɗaura alhakin haka a kan takunkumin da Moscow ta sanya. Wannan ci gaba na zuwa ne yayin da aka kasa warware rikice-rikice tsakanin Amurka da Rasha da kuma ramuwar gayya da a baya ya sa Moscow ta takaita yawan ma'aikatan diplomasiya Amurka a Rasha. Rasha ta yi Allah wadai da matakin bizan na Amurka kuma wanda ya haifar da koma baya mai zafi daga kakakin ma'aikatan harkokin wajen Rasha Maria Zakharova. Jami'ar diplomasiya Amurka ta rubuta a dandalin Telegram cewa sun dade da lalata tsarin ayyuka na ofishin jakadanci a Rasha wanda abin da aka saba yi ne na yau da kullum hanyar fasaha lamarin da ya lalace sosai. Siriya bangaren ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta dora alhakin hakan gaba ɗaya akan Moscow. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya yi kira da a kawo ƙarshen ɗabi'ar mai yadda ‘yanci rani da aka kubuto da su daga teku zuwa Libya da wasu ƙasashe da ba su da tsaro. Papa Roma ya faɗa jiya Lahadi cewa dole a bada fifiko ga ceton rayuka a tekun Bahrum da tabbatar da saukar su a tashar jiragen ruwa. Kasashen Italiya da Malta sun sha suka daga masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam na barin cunkoson ‘yanci rani da ke cikin kwale-kwalen ceto kafin a tura su zuwa tashar jiragen ruwa mai tsaro. Francis ya ce yana jin kukan dubban ‘yanci rani da ‘yan gudun hijira da sauran masu buƙatar kariya. Wasu takardu da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya samu sun nuna cewa kamfanin Facebook ya himmatu wajen rage kalaman ƙiyayya da abubuwan da ke nuna ƙyamar musulmi a dandalinsu kuma ba su da isassun masu sa ido da suka iya harshen ƙasar da za a iya hana bayyanar labaran ƙarya. Wannan wallafan labaran ƙarya a wasu lokuta yana haifar da tashin hankali a zahiri. Takardun sun nuna waɗannan matsaloli sun addabi kamfanin tsawon shekaru musamman a lokutan da mambobin jam'iyyar Prime Minister Narendra Modi mai mulki suka kirkiri shafukan Facebook da yawa don iza wutar bayanan da ke nuna kin musulmi. Sun nuna irin gwagwarmayar da Facebook ke ci gaba wajen cire abubuwan barna a dandalin nasu a cikin kasar da take da babbar demokuraɗiyya a duniya kuma babbar kasuwar kamfanin. Kwanan nan kamar makon da ya gabata, hukumar shige da fice a Amurka ta yi amfani da jami'ai shida don aiwatar da bukatun jin kai 14,000 ga 'yan Afghanistan da ke neman koma Amurka bayan da Taliban ta karba Afghanistan a watan Agustan da ya gabata. Hukumar kula da shige da fice ta Amurka ta faɗa wa ma'aikatan ɗan majalisa Jim Lajibin na jam'iyyar Democrat daga Rhode Island ya faɗa a ranar Alhamis lokacin da suka gana da kwamitin majalisa mai kula da tsaron cikin gida. Lajibin ya ce ina so in ƙara faɗa aikace-aikace na neman afuwa 14,000 tare da jami'ai shida, wannan gaba ɗaya kuma san ba za a yadda da shi ba, kuma ina kira da USCIS da ta magance gazawar nan take. Adadin yana ta karuwa a cikin 'yan kwanakin nan yayin da hukumar ta samu kusan 20,000 makamancin irin wannan bukata a ranar Juma'a, wanda ya ninka adadin sau 10 na bukatar jin kai da aka nema daga sassan duniya a shekara guda, a cewar jami'in hukumar USCIS.
Saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Yanzu haka a kudu maso gabashin Najeriya ana zaman zulmi bayan arangamar sojojin Najeriya da 'yan awarin Niger Delta a jihar Abia, inda aka samu asarar rayuka. Kungiyar 'yan awarin ta IPOB kan kai hari kan jami'an tsaro, al'ummar wani sashi musamman arewa da ma duk wanda baya mara musu baya. Ga rahoton Lamido Abubakar.
Membobin kungiyar ta IPOB dai suka yi musayar wuta da rundunar sojan kasar musamman a jihar Abia domin nuna goyon bayansu ga shugaban kungiyar ta IPOB Mr. Nnamdi Kanu. Rundunar 'yan sandan jihar Abia ta ce rayuka da dama sun salwanta, haka kuma bata canza zane ba a jihar Imo, a yayin da wasu gungun 'yan bindiga suka kai hari kan ofishoshi daban-daban na 'yan sanda. 'Yan asalin arewacin Najeriya da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a yankin na kabilar ta Ibo suka fara bayyana tashin hankali da suke ciki.
Mutanenmu da dama sun taso daga inda suke zama sun dawo nan cikin gari inda muke.
Sunana Idris Bashir daga nan Aba. Duk ranar Litinin din babu wannan harkokin shine mutane suke cikin taraddadi da kuma rashin sanin mafita ko kuma makama akan wannan matsala din.
Masu bada umurnin nan na zaman gida na dole su ma ga abin da suke cewa.
This what they are doing is will not solve the issue. Neither they need this young man and will get the peace. Keeping him we will not solve the issue, now that you're causing more problem in Nigeria.
Wannan yana cewa ne sunana Mark Timothy. Yace a gaskiya abin da ke faruwa a yanzu ba zai kawo ƙarshen rikice-rikicen kungiyar IPOB ba a kudu maso gabashin ƙasar. Sam kuma san bai kamata a ci gaba da rike jagoran IPOB ba. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta saki kanu, hakan shi zai tabbatar da zaman lafiya a yankin na kabilar ta Ibo. Ne dai masu sharhi akan al'amuran tsaro na duniya suka fara tsokaci tare da bayyana illar shigowa da makamai a ƙasar ta Najeriya. Sha'ibu Idris Miƙati wani mai sharhi ne a harkokin tsaro a Gabas ta Tsakiya.
Dun ba a dauki matakan yanda za a kula da iyakokin Najeriya ta inda ake shigo da makaman nan ba. A yi amfani da na'ura ta zamani. Ya za a yi a ce an kasa gane galbin kaya da suke cikin jami'an tsaronmu. Ko da sojojin haya za a samu gwamnatin Buhari ya kamata ta rinsu ido ta dauko masu nadisin nan su zo su yi mana maganin abin nan kafin kasan ta durkushe baki daya.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Babbar kotun tarayya a Jalingo, jihar Taraba, ta dakatar da zaben shugabannin jam'iyyar APC a jihar Taraban har sai an kammala sauraron karar kalubalantar zaben. Rahoton ya nuna wasu sashen 'yan jam'iyyar sun ayyana tsohon shugaban jam'iyyar Elsudi Ibrahim Tukur a matsayin wanda suka amince ya zarce da shugabanci. Nan take sashen 'yan jam'iyyar suka ruga kotu inda suka buƙaci ta yi watsi da duk batun wani zabe don a bi ka'idojin yin zabe bisa dokokin jam'iyya. Daya daga masu karar Alhaji Abdullahi ade ya ce sun mika bukata ga kotu don samun adalci.
Dalili ai bai da zama a zabe a yadda da wannan zabe da ake so, domin already maganar tana kotu, sannan duk wani matsayi da ka sani a jam'iyyar guda biyu ne, akwai wanda mu muka sai fom, akwai wanda su kuma suka ce su sun san Abuja za su yi abin da suke so a cikin jam'iyyar.
Faɗa mana me kuke so kotu ta yi, me kuka mika wa kotu, wani korafi kuka gabatar?
Ai mun mika ma kotu korafin mu shine ta saurare mu, domin akwai korafi tun daga zaben ward da local government har kuma zuwa na state, domin akwai list da ake sai an je an fitar da jadawalin an manna a party secretary, an duba sunayen delegate din, an tabbatar su ne kamun nan a jaye zabe, to shi wannan muke korafi akai.
Ma'ana wai kuna so kotu ta sa ta soke wannan abin da aka yi ne a sake wani sabon zabe, ko me kuke so ta yi?
Muna so a ji korafin mu ne kamu a yi zaben jihadi.
Ku dai kuna cewa ba a yi zaben ba kenan?
Babu wani zabe da aka yi a jihar Taraba, domin ce akwai doka a ƙasa, akwai court order a ƙasa, su sun ce sun san Abuja, to shi yasa mu ko muka ce to mu ko mun san kotu.
Wannan abin da yake faruwa a je kotu a ɗau wasu matakai, ba ka ga wannan zai sake birkita muku harkar jam'iyyar ne?
Ai babu yadda za mu yi mu yadda da wannan tafiya da ake sai an tantance wannan abun, wallahi ba za mu janye ba sai an tantance mana wannan abun a yi gyara kamun a yi zaɓen nan.
A talatar nan za a fara sauraron ƙarar. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Hukumomi a Kano da haɗin gwiwar ƙungiyar Ƙwadago da ƴan Bola Jari sun rufe wasu kamfanoni ƴan ƙasar Sin don zarginsu da gudanar da aiki ba bisa ƙa'ida. Baraka Bashir ta aiko mana rahoton.
Tuni dai ƴan China suka arce a nakare a yayin da aka je rufe kamfanin har ta kai da sai da aka yi bata kashi da jami'an tsaro da ke gadin kamfanin. Shugaban kwamitin da ke aiki akan karban haraji da ke karkashin ma'aikatar kasuwanci sun baiwa wannan kamfani damar kawo takardun rijista kafin su fara gudanar da kamfanin. ƴan China dai sun gaza kawo waɗannan takardu har tsawon makonni biyar. Mun zanta da shugaban kungiyar ƴan jari Bola na sa Comrade Salisu Aliyu Rima wanda ya ce shekaru hudu kenan suna dakon waɗannan ƴan China.
Kano abin da ya fi damari duk da ba ɗaya mu ƴan ƙasa da muke irin wannan harka, musamman ƴan jihar Kano, an ture mu. Su waɗannan ƴan China sun zo tun daga buɗe kamfani ɗaya, suka buɗe na biyu, suka buɗe na uku, suka buɗe na hudu. Mu ba ma iya samun kayan, domin ba za mu iya zuwa da su ba.
Sun yi wa kamfanin rijista?
To ai yanzu ma babban matsalan da ya sa ita gwamnatin jihar ta rufe kenan, saboda ta ma ce su kawo rijistarsu sun kasa kawa.
Jami'ar hulɗa da jama'a ta ma'aikatar kasuwanci Sa'adatu Suleiman ta ce sun gudanar da rufe kamfanin ne bisa tsarin doka.
Shekara da shekaru ƴan China sun zo sun karɓe musu ayyukansu. Gwamnati ta nemi su waɗannan kamfanoni su ba da takardunsu na izinin yin waɗannan kasuwanci. Notice na sati biyu. Sati biyu ya shallake har aka tafi sati biyar. Ba su zo ba, ba su amsa ba. Saboda haka ta bi doka ta rufe waɗannan kamfanoni.
Mun yi yunkurin jin ta bakin kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kano ganin cewar waɗannan kamfanoni suna gudanar da ayyukansu ne ba bisa ƙa'ida ba. Har lokacin da muke kawo muku wannan rahoto haƙar mu bata cimma ruwa ba. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar damuwar a tsakanin jama'a yayin da suka wayi gari, wayansu a salula na nuna lokuta daban-daban. An dai samu kwaranyar damuwar bayan bayani daga masana. Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni ya aiko mana da rahoton.
Abinda ya kawo rudani wa kawunan jama'a ga wannan lamari da ya zamanto game duniya a dukkan fadin kasar ta jamhuriyar Nijar. Mun tuntubi waɗansu jama'a a cikin garin birnin Kwanni kan wannan lamari.
Na tambaye irin yanzu an ce mini 10:40. Yar kuma ya koma shaɗi hadda wani abu. Ni kuma ban taɓa salula ba. Na ga canjin na yi sai da mai addu'a Allah ka muce shi lafiya. Amma akwai ban mamaki. Baka taɓa salula ba, baka taɓa yar ba a ce canji yar ya canza. A tawa rayuwa ne ba taɓa ganin irin wanga ba.
Ni DJ Karan Nef gare ni.
Wanzar Tran Nef.
Shaɗi da rawin ba dai.
Karan har sun buga.
Wayar ka ta nuna ƙarfe 11:40.
Dan ganin cewa shekarun da ni ai mun ba zai bani mamaki ba saboda yau da gobe ai ta hakarin mamaki ko. Allah duk abin da ya ga dama hakarin na shi kai.
Shi dai wannan lamari marabin da jama'a su ci karo da shi tun shekara ta 2000, inji shugaban ma'aikatar duba yanayi ta gundumar birnin Kwanni.
Alhaji Mamman Mamma Awali, da yawa dai kowa gani ko ga salular shi ko da mangana shi yanayin wasu suna da 11 wasu suna da 12, kenan ka diba awa ɗaya tsakanin je zuwa 12 yanayi ya kamata canje kamar tsakanin mu nan kasashen mu na Afirka ta Yamma da kasashen Turai, inda ka san a da awa guda ke tsakanin mu da su. yanzu kuma lokacin ya zo ya komo daidai da lokacin su. Don ku wannan salolin sai kaga wasu namu ne yake da su, wasu kuma da jana turiya riga ya shigo. Zuka ga don shi daidai da marice yanzu zuwa 12 kuma ya koma daidai kwa. Kasan na'urar take kuma take abubuwan sama ta su ne ake yi. Kamar dan lokacin da yayi saura ga cikin shi ne yake samu wannan abun ga. An dan shekaru ba samu wannan ba hakan ga irin da bana dai kwa.
Na lokaci
ya bambanta ba tun lokacin da ake hirar na 2 milkin nan dai. Na urori za su tsayawa za su kaza ba duk shi ma dun magana mutane ne ba.
Hankalin mutane ya kwanta domin maganganu na kai da kawowa ya sa waɗansu ma na magana cewa wannan alamu ne na matashin duniyar gaba ɗaya, yayin da waɗansu ke cewa wannan halayen jama'a ne Allah ke so mu jarraba su da shi. Jama'a sun fahimci cewa abin na nasaba ne da canjin lokaci a ƙasashen Turai, inda a can baya Turai din sun tsere muna da awa ɗaya, yayin da halin yanzu muke kunnan doki. Shabi a janguriyar Nijar haka Shabiu na rana yake a kasar Faransa. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a janguriyar Nijar.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Ga shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na VOA, Anas Sani Kafinta ya yi bita kan zamanin da baƙo kan zama ɗan gata da hakan ke da bambanci da zamanin yau, inda ƙalubalen tsaro, rashin tarbiyya ko talauci ke sa rayuwar ka cinaka na cinawa ba ruwa ba ne.
Da lokacin ma ilimi bai wadata haka sosai ba, ko bako ne ya zo gari bai san kowa ba, insha Allah bakon ne yana da peace of mind, zai samu inda za a san har rububin sauke shi ma muke ji ake cewa ake da kawo masa abu, sai aka masa abinci sama da na mutum biyar bai ma san yanda zai yi da su ba, a bashi masauki mai kyau, amma yanzu duk waɗannan abubuwan babu su.
Ko yanzu irin wannan
saboda tabarbarewar al'amura, yanzu ko dan uwan ka ne ya tafiya ka dade ba gan shi ba, yazo ya kunkusa kofa sai ka yi tunanin anya bai ji ya canja dabi'u da wasu abubuwan ma ba ma mai laifi bane ma kuwa ba za ka bude masa kofa ba, sai ka tsaya kana tunani a zuci saboda me yanzu tsoro ya riga ya shiga zukatan mu.
Ka san kofofin ma da abun tsaro akwai na zamani inda ake lekawa dan mutum ba gane masa ba.
Ko da yake shi Anas ba basara yake ne, zan iya cewa wani bangare tsakan da Allah, inda muka kawo muka bada gudunmawa wajen tabarbara al'adamu namu na arewa kokonce na Afrika ma zamu ce. For example, da mun tashi mun ga mai anguwa kan na cire takalmu zamu yi mu wuce muna girmama su, amma yau sarakuna mu na gargajiya yanzu ga baki da ba mu ganin su da daraja. Yanzu haka zaka samu dan arewa ne ko ba washe ne ya kira sunan basara ke sai tsine mishi an tashi.
To ya zo da kada ko me amfani tsira takalmu? Me ne ne amfanin tsira takalmu?
Wannan eh takalmu na don girmamawa.
A to me ya kawo na girmamawa anguwar? Ai akwai zaka ka kawo misalin masu anguwanni. A nan akwai ma irin misali masu anguwanni da suke taimaka wurin haɓaka tarbiyya da ingancin ta. Misali maka misalin mai anguwan mu. Mai anguwan mu nan ya hada kwamiti na anguwan mu gaba ɗaya ya zauna da su da masu kuɗin da talakawan, yace to abin da nake so da ku anguwan nan da yaran masu kuɗi da yaran masu da yaran talakawa duka ɗaya ne. Idan kai mai kuɗi ka ɗau ɗanka ka iya tarbiyyar sa, ka kai shi makaranta, ka iya biya masa kuɗin makaranta, ka bar ɗan talaka wanda ba zai iya biya masa kuɗin makaranta ba, ba zai iya bashi tarbiyyar da ya kamata ba, bai ciya koshi ba ma ballanta ya bashi tarbiyya, to ran da naka yi ya gama karatunsa ya dawo zai zo ɗan wannan talakan zai zo ya ɗauke shi ije shi kuma ya ɓata maka wannan yaron naka. Saboda haka abin da muke so a anguwan nan a haɗa kai a zama ɗaya da ɗan mai kuɗi da ɗan talaka, a ɗebo aka haɗa kwamiti a anguwar, aka gina makaranta, aka ɗebo masu malamai waɗanda za su dinga koyarwa waɗannan yara karatu. Babu ɗan talaka, babu ɗan mai kuɗi, duka makarantarsu guda ɗaya shi ne tarbiyyar da ya kamata, irin masu anguwar da ya kamata su dinga bada gudunmawa kenan. Kai mai anguwa ne da ka abu ne, kai kana da sarauta, wanda irin gudunmawa kuka ba anguwarku, wanda za ku ta bada tarbiyya mai kyau da zaman lafiya a
arewa.
Da sarakunan mun arewa shi ne barin al'adun da ya sa muka yanzu ya kasance uba da zai nuna wa asalin ɗanshi muhimmanci mai anguwa ba, bai nuna mishi muhimmancin asalin basaraki a gari ba. For example, magana da shi Buhari ya kawo magana da mai anguwansu ya tabbas sarkin Hausa Lugbai muna zanne da shi aka zo, wasu baƙi suka zo ba san ko ina ba aka ɗauke su aka kawo su gidan sarkin Hausa Lugbai. Da aka kawo su gidan sarkin Hausa Lugbai, farko abun da ya fara tambayansu ina ne garin ku, daga ina ka fita, suka ce gari kaza ne. Abun da ya fara tambaya na biyu sai ce ina kuna da katin zabe ko katin dan ƙasa, suka ce suna da shi, suka fita ya nuna, suka nuna mishi ya ɗauki mai ya nuna musu masauki, suka sauka suka zanna. Abun da ya sa nake kawo wannan misalan shi ne anan, har yanzu har gobe sarakunan gargajiyan nan suna da muhimmanci a cikin al'ummarmu gabaki ɗaya. Yana ɗaya ya kamata a ce muna kusantansu su karan kansu, har yanzu suna, in kana so ka san tarihinka, in ka sami anguwanku zai baka tarihin iyayenka daga ina suka fita, ga yadda suka zama
da su. Ba irin ne ba, irin ne
ba. Mai sarauta shi ya kamata ija talaka kusa da shi, ba talaka ne ya kamata shi ya ja.
Yanzu haka mu karan kanmu.
Akwai an ce kai kana da wata sarauta ma yanzu haka?
Gaskiya ne, ina da sarauta ta mahaifina da na gada. To a zahirin gaskiya muna iya kokarin mu, masu sarauta har yanzu na nan da martabar su ba kuma a taba su. Duk wanda kuma yace zai taba da zai taba rawani, to lalle zai taba kansa. A gaskiya kamar mai gidanmu, ko in ce overall sarkin Juwa, mai girma sarkin Juwa, yana
kokarin
Idris Musa, yana iya kokarin sa na wajen nusar da mutane tarbiya da ma sana'o'i da sauran abubuwa domin ci gaban al'umma. Duk inda ya ga wani abu wanda ba daidai ba, zai iya kokarin sa domin ya ga cewa an gyara wannan abun. To amma matsalolin zaka ga yawanci masu unguwanni, zaka ga a unguwa matasa sun taso sun bude gidan kallo, gidan game, gidan menene, wasu tamba-tamba na caca da sauran abubuwa, masu unguwannin nan ba sa sa ido su rinka faɗakar da yaran nan, kuma sun ga tsawatan musu. To wannan yana kawo matsaloli kuma yana ɓata tarbiyya.
To ana kawo muku rutuna, ya za a yi ku nemi cewa a
wato magana ana su ne
har masu anguwannin ana ba ku, ya sa ku gani ma fa iya
magana da ana su
a da 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 da
rashin girma masu
da kata da da. Akwai Kabiru Idris sun a zo yake ta daga hannu zai magana ba ba shi dama ba, kuma amma Anas ya ce su ba ƴan sanda bane, wa zai kawo musu wani na goro ko wani abu. In mutum ya zo yi gaisuwa ko ya girmama wannan al'adu ne dama na da bai da aka gada. Kabiru Idris,
eh, abin da suke faɗi ina so magana akan shi Allah bai basaraki da martaba. Asalin magana shine mun taba yarda wani basaraki, mun taba kai mai ziyara a fada, sai ne mun cewar kamar yawanci yanzu suke kira sarauta, ba sarauta kirki da su ba. Kuma ana abin da yake ƙara gaya mana, yau basaraki in dai bai da hali, in ji za a zo fara a zauna ba shayi ko ba goro, to kaɗan kaɗan za ka fara ba kowa
maganin bayanin da ya,
to don haka har ga Allah isa yanzu lokaci ba su da bakin faɗa. Yanzu unguwanmu wani ya zo haka kawai zai biya kuɗi, wai wani hili nan, wai shayi nan, ƙwallo jikin masalaci ba. Sai da aka yi ca unguwannan sarki ya magana kishon shi, sai da aka yi ca tukun, aka yi to aka yi tukun hakimi ya je wai ya biya dubu ne tukun, mu ƴan mu masallaci ne aka yi sallah da asuba, aka ce a haɗa kuɗa mai da kuɗin shi hakimi ya riga ce kuɗin. To zaka irin wannan ta wani bangare suna bakin kokarin su, amma saboda mi, saboda ba su da wani abu a hannun su, ya ga suna kaman banza kwanan kira shi ba irin girma shi
ne, ba mutunta su,
ba mutunta su. To yasa kowa yana kan yana da kuɗi abin da ya ga dama.
Wato sarki sai in yana da babbar gona ana fito da abinci da rana, da yamma ana fito da doya da koyi sannan ne mutane za su na taruwa.
Shi ne gaba shi za su ai labe mutum da kire da sauransu da
motoci a kofar. Wanda kai wannan magana Alhaji sai kan tuna mun da wani bawan Allah a nan yankin anguwarmu. Za ka ga cewa shi wannan bawan Allah ba wani sarautan ma ba wani kawai dai mutane ne suka makala mai wannan sarautan amma saboda yana da hannu da shuni kuma da rana idan mutane sun taso daga majalisa za a zo akwai wata gida a gidan shi akwai wani daki da ya ware akan ce mu wannan wurin fada ba fa mai sarauta bane amma saboda za su zo su ci abinci in an tashi za a dauki wani abu a basu sai kaga cewa to kaga ire-iren wannan kaman maganan da kai gaskiya hakikanin gaskiya muddin ana so ai masara kuna biyayya to yana da kyau a ce an gyara wasu abubuwa wanda zai zamanto cewa akwai alawus wanda zai zamanto gwamnati za ta
yi zai taimaka musu ba samu natsuwa su ƙara duba ungosu ya halaka suke ci ga sauransu kuma hali ba.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya 20 sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Alhikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zaman lafiya. Wassalamu alaikum.
Zauren VOA ƙwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Shirin jaridin ne da jaridar da banga na cewa rundunar sojin Najeriya ta mai da martani game da zargin da wata mujallar kasar Burtaniya mai suna da Economic sai cewa rundunar ta tashi rugujewa sakamakon gazawa wajen kawar da ayyukan 'yan bindiga da kuma na kungiyoyin Boko Haram da na IPOP. Daraktan yaɗa labaran rundunar sojin Najeriya Brigada General Onyema Ochukwu ya ce babu kamshin gaskiya game da labarin na da Economic. Yana mai cewa rundunar sojin Najeriya runduna ce da ta kawar suna wajen tabbatar da doka da oda da kuma samun nasara. Sai kuma jaridar da sanar cewa akalla soja guda da kuma wani dan fursuna ne suka rasu a lokacin da wasu yan fursuna suka tsere daga gidan fursuna na gyara halinka dake garin Oyo a jihar Oyo a ranar Juma'a. Akalla yan fursuna 837 ne suka tsere a lokacin da yan bindiga suka kai hari. Sai dai kawai yanzu an kama 262 yan da 575 har yanzu ake neman tsaro a Jallo. Sai kuma jaridar The Blueprint da cewa gwamnan jihar Borno Babagana Azulum ya bayyana cewa ƙarshen watan Disamba shekarar nan da muke ciki ne za a rufe dokacin sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar. Azulum ya furta hakan ne a lokacin da yake zantawa da 'yan jarida jin kaɗan bayan ya gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wannan ya bayyana cewa an samu daidaiton tsaro a jihar kuma akwai buƙatar 'yan gudun hijira su koma yankunansu na asali. Sai kuma da Daily Post ta yi bayani ne akan harin da wasu 'yan bindiga suka kai layin dogo da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna. Dokuwa da rahotannin sirri da aka ce an samu cewa akwai yiwuwar a kai wannan hari. Shi da wannan hari da aka kai a layin dogo an kai shi ne da Nakiri a tsakanin garin Dutse da kuma Rijana. Ita kuwa jaridar The Punch ta bugo martanin da jam'iyyar adawa ta PDP ta bayar game da wani rahoto da wata mujalla ƙasar Burtaniya da Economist ta buga akan gwamnatin Muhammadu Buhari inda mujallar ke cewa gwamnatinsa ta gaza wajen shawo kan al'amura da suka shafi tsaro, tattalin arziki da kuma siyasa. PDP ta ce ta yadda da kalaman ko rahoton da mujallar ta da Economics ta buga, duk da cewa mujallar ta Economics ce ta kasance daya daga cikin mujallun duniya da suka goyi bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kafin zaben shekara ta 2015 inda ta bayyana shi a matsayin wanda zai fi ta gaza abin a zo a gani akan shugaban ƙasa na wancan lokaci. Dr. Bullo Kebele Jonathan Babangeji from Maria Amurka daga Nigeria.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger abokan aikin mu na Washington DC za su shigo da shirin rana kafin lokacin ni Madina Dauda ke cewa bisalam.